This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 5 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce har yanzu Isra'ila ba ta yanke shawara irin matanan da za ta mayar da kan harin makami mai linzami da Iran ta kai mata ba. Ya kuma kara da jan hankalin Isra'ila da kaza ta ce za ta kai hari kan cibiyoyin man Iran. Shugaba Biden ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa Isra'ila ba ta kammala cimma matsaya ba game da matakin da za ta ɗauka akan harin da Iran ta kai mata. Ya ƙara da cewa yana sa ran tattaunawa da jami'an Isra'ila a duk lokacin da suka kintsa. Shugaba Biden ya ce in dai da shi ne zai yi tunanin wani abu daban, amma ba kai hari kan cibiyoyin man Iran ba. A yammacin Alhamis ne dai Iran ta harba makamai masu linzami irin ballistic guda 200 cikin Isra'ila, wani lamarin da ya zafafa rikicin tsawon shekara guda da ke tsakanin Isra'ila da bangarorin mayakan da Iran ke marawa baya. Sojojin Isra'ila sun yi nasarar dakile da dama daga cikin makaman da taimakon dakarun ruwan aminiyar ta Amurka. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana na dan wani lokaci da wani rukunin Amurkawa 'yan asalin kasashen Larabawa a Flint na Michigan a jiya Juma'a, da nufin samun goyon bayan al'ummomin da suka kullaci irin rawar da Amurka ke takawa a yakin da ake yi a Gaza da ya fadada zuwa Lebanon. Kwamitin yakin neman zabanta ya fada cikin wata sanarwa cewa mataimakiyar shugaban kasar ta ji ta bakin al'ummar kai tsaye game da yadda suke kallon zaben da kuma tashin hankalin da ake yi a Gaza da Lebanon. Sanarwar ta kara da cewa Harris ta bayyana damuwar ta kan irin halin kuncin da al'ummar Gaza ke ciki, ta kuma tattauna kan irin kokarinta na ganin kawo karshen yakin tare da kauce ma ballewar yaki a yankin. A game da Lebanon kuwa Harris ta bayyana damuwa kan lamarin farar hula da ake kashewa tare da jikkatawa da ma waɗanda aka raba da muhallansu, inda ta jaddada ƙudurin gwamnati na yin amfani da diplomasiya wajen magance matsalar domin cimma zaman lafiya da bayar da kariya ga farar hula. Ukraine ta ce tana da hujjoji da tattara masu alaka da yadda aka kashe bursunonin yakin 'yan kasar ta Ukraine su 93, cewar wani jami'in tsaro da aka dora wa alhakin binciken laifukan yaki masu alaka da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Yuri Belostov, wanda ya jagoranci sashen kula da binciken laifuka da aka aikata a yaki da ke ofishin babban mai gabatar da kara, ya fitar da adadin na baya-bayan nan a yayin wata fita kai tsaye a kafar talabijin a ranar 4 ga watan Oktoba nan. Belostov ya shaidawa ya Denis Nafiani, wata kafar yaɗa labarai da ta haɗa tashoshin talabijin ɗin Ukraine da dama, cewa a yanzu suna da bayanai dangane da mutuwar 93 daga cikin sojojin da aka kashe a filin daga. Belostov ya ce kimanin kashi 80 daga cikin 100 na kisan da aka yi an yi shi ne a bana. To amma adadin waɗanda aka kashe ɗin ya fara ƙaruwa ne tun a watan Nuwamba, a lokacin da aka samu mummunan sauyi game da yadda dakarun Rasha suka riƙa yi wa sojojin yaƙin na Ukraine. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Minsk ta ɗaure wasu mutane sama da 10 a gidan kaso na shekaru da suka kama daga 2 da 25 bisa laifin agazawa, abinda Belarus ta kira da ta'addanci a wani sansanin soji da ke wajen babban birnin kasar a bara. A watan Fabrairun bara ne wani rukunin masu adawa da gwamnati ta Belarus suka ce sun harba wani a tsabibin jirgin leƙen asirin soji mallakar Rasha a wani harin jirgi mara matuƙi a sansanin. Rasha da Belarus dai sun yi watsi da batun cewa ƙanzon kurege ne, inda gidan talabijin na Belarus ɗin ya riƙa nuna wasu hotuna da ya ce jirgin leƙen asirin ne Irat Bari A-50 da aka gani ba tare da wani ƙwarzani ba. Mako guda kafin nan Minsk ta ce tana tsare da wani ɗan ta'adda tare da wasu mutane sama da 20 da aka haɗa baki da su da laifin ƙoƙarin yin kafar angulu a sansanin sojin saman Rasha. Ranar Asabar ɗin nan Pakistan ta ce masu tada ƙayar baya sun yi kwantan ɓauna kan wani jerin gwanon motocin sojoji da ke tafiya cikin dare a wani yanki da ke kan iyaka da Afghanistan da ya yi sanadiyar mutuwar akalla sojoji shida da ya haɗa da wani babban soji. An yi kwantan ɓauna ne a arewacin Waziristan, wani tsohon muhimmin yanki ga Tehrik-e-Taliban Pakistan ko TPP da duniya ke wakallon ƙungiyar ta'addanci. Wata yar takaitacciyar sanarwar soji ta ce an kashe shida daga cikin maharan a yayin musanyen wutar da aka yi. An gano cewa wasu mayakan wata kungiya da ake cewa Karwaji mai alaka da TTP din ne suka kai harin. Majiyoyin tsaro daga sassa da dama sun tabbatar wa muryar Amurka cewa musayar wutar da aka yi ya raunata akalla sojojin Pakistan su 22.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata mahalarta zauren na bada shawarwari kan yadda mahukunta za su daƙile yin irin zanga-zangar da ta faru a watan Agusta da ya gabata. A yau ma, Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Minna zai ci gaba daga inda ya tsaya. Bismillah, Doctor.
Shawara na farko, harkar wato koya ma matasa sana'a, abinda ake ce masa skills acquisition, sana'a kuma ta zamani, wani abu ne da gwamnatin tarayya ta shigo dumu-dumu, kar a bar gwamnatin jihohi kaɗai da wannan. Kuma shawara, akwai abinda ake ce musu federal colleges misali ko kuma unity schools, waɗanda makarantu ne na gwamnatin tarayya da ake da su a jihohi daban-daban. Kuma asali irin wannan makarantu akan ɗebo yara ne daga jihohi daban-daban. Shawara na maimakon irin waɗannan federal government colleges ɗin su koma federal government skill acquisition centers, wanda za a iya ɗauko ɗalibai yara daga jihohi daban-daban a tara a wata jiha su koyi sana'a na wani ɗan lokaci, zangon wani lokaci, in sun samu su koma jihohinsu ana tattara su. Na farko za su san juna domin sun fito daga jihohi daban-daban, kuma za su koyi sana'a. In suka koyi sana'ar, wanda za su sa musu haɗin gwiwa domin samar da wato ainihin kansu guraben aiki. Maganan secondaries, maganan colleges, wannan jihohi sai su ɗauki nauyin abin da suke na waɗannan harka da wanda akan minhaji curriculum ɗin nasu. Amma gwamnati na buƙatar samun federal skill acquisition centers a kowane state, kuma a ɗebo waɗanda za a tarbiyyantar da su daga kowane state su haɗu guda su koyi sana'a, wanda abu ne kuma na gaggawa da ya kamata gwamnati a yi da wuri-wuri. Sannan bayan nan harkar tarbiyya, ina ba da shawara ƙwarai da gaske da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi a samar da abin da ake ce masa Ministry of Parenting and Family Affairs, wato ministry ta musamman wacce za ta kula da harkokin kula da iyali da kuma tarbiyya. Wannan ministry a samu ƙwararru waɗanda za a sa su, ba Ministry of Women Affairs ko Sport ko abin nan ba, wannan abin da ya shafi tsantsan tarbiyya na iyali da gaje da sauransu. Wannan zai taimaka ƙwarai da gaske da tarbiyya take ƙara watsewa, take ƙara samun matsaloli, yara suna yawo ba sana'a, ba karatu, ba tarbiyya, kuma sai ƙara yawa suke yi. Yanzu haka kalla, mutum nawa cikin matasa aka samu musu guraben aiki a shekaru 10 da suka wuce? Sannan mutum nawa cikin waɗannan matasan suka fito suka kammala makarantu da kwalaye babu aiki babu sana'a? To wannan babban abu ne. Sannan abu na uku, rayar da harkar noma. Harkar noma ya zama an samu daidai gwargwadon tsaro da mutane za su je su yi noma, kuma noman nan a samu abin da za a ci. Duk mutumin da yake cikin yunwa, wannan mutumin baya sauraron wa'azi, baya sauraron nasiha, baya sauraron kwaba. Abin da ke damunsa kaɗai shi ne mai zai maganin yunwansa. To saboda haka, in aka kyale yunwa ta ci gaba a cikin al'umma, rayuwa tana ƙara tsada, tarbiyya na ƙara rufujewa, sana'o'i na ƙara nesa ga matasa. Wannan babban abin tsoro ne a cikin al'umma. Muna kallon abin da ke faruwa ire-iren wasu ƙasashe, yanzu kamar Mexico da ake maganganun shaye-shayen drugs misali, yana daga cikin wani babban damuwa. To mu a nan ƙasar, shaye-shayen waɗannan ƙwayoyi wani abu ne wanda yake gashi nan yana yaɗuwa, yana bazuwa. Sannan su waɗancan ƙasashen, wasu zaka ga suna noma, suna wasu abubuwa, amma mu nan noma ma hanawa. Zaka ga in ma rigima ne, waɗansu a ce sun tada ƙayan baya, suna rigima, me yasa aka zo musu ƙasa, suna abin, to zaka ga suna son su riƙe ƙasar ne su noma. ko su rike kayayyakin su su bunƙasa, amma mu me ke faruwa, za a je gonaki ne a kori mutane, a tarwatsa mutane, a kashe mutane waɗanda suka kori mutanen nan, kuma da a ce sun rike gonakin da su tuno bari mu noma mu yi amfani da shi da kankanmu, shi yasa muka kori mutane. Amma sai ka dura za a kori mutane a harasu zama, a hana su noma ko a noma gurin ba, saboda haka wannan musiba ce Allah ta'ala ya kare. Shawara ta kenan, in son samu ne a samu abubuwan nan guda uku a fuskance su, maimakon Federal Government Colleges ya zama Community Schools, a samu Federal Government Skill Acquisition Centers ko ai combatant din su, wanda za a iya sasawa to ainihin skills da za a koya a ɗan watanni shida ne, a'a shekaru uku ne, a samu sana'o'i daban-daban ana koya, waɗanda suka koya su koma jihohin su, domin da yawa mutane suka koyi sana'a tare, to ko sun koma za a ga cewa suna da haɗaka akan wannan sana'a, wannan zai ƙara haɗin kai tsakanin matasa da suke fitowa da ɓangarori daban-daban. Wannan shine da fatan Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ba mu zaman lafiya. Kuma hakika ko da wasu jihohi ba za su yi wannan ministry ba, Ministry of Parenting and Family Affairs, jihohinmu na arewa, lalle mun cancanci mu samu irin wannan ministry, Ministry of Parenting and Family Affairs, ma'aikata ta kula da harkokin kula da iyali, harkokin tarbiyya. Aka samu wannan ma'aikata, aka samu ƙwararru, sannan aka tsaya ta yi aiki, to za ta taimaka ma tarbiyyar da take tarwatsewa a gidaje ya zama cewa an inganta su. Allah ta'ala ya samu dace, Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa, ya sanya mu shugabanninmu da sauran al'ummarmu basira da hazaƙa na gano yadda ya kamata a yi. Allah kuma ya ɗauke mana wannan damuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Murmu, tsallaka zuwa ga Kwamrar Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Me za ka ce game da wannan matsala ta zanga-zanga da abubuwan da ya haifar da shi da kuma magance shi a wannan tafiya da ake ciki yanzu haka a Najeriya?
To farko maganan zanga-zanga da kuma abin da muke kallon ya kawo tsadar rayuwa da kuma su kansu matasa waɗanda suka aiwatar da wannan zanga-zanga. Na farko dai za mu kalli yadda siyasa ƙasan take tafiya da kuma yadda 'yan siyasa suka maida ƙasan ta gabaki ɗaya. Saboda in ka tsaya ka lura, akwai abubuwa da dama wanda yake ya bijiro a ƙasan wanda ya kawo wannan tsadar rayuwa. Farko dai kaga maganan cire tallafin man fetur ɗin nan. Na biyu kuma sai mu da mu kalli maganan cire tallafin shi ma wutar lantarki. To sannan kuma sai mu dawo mu kalli akasarin matasan namu suna zaune a ƙasa babu aikin yi. Menene babu aikin yi? An gama makaranta da sauransu amma ba su samu ayyukan yi ba, wanda yake kaga duk ƙasan da ta samu kanta a haka matasan ta ba su da ayyukan yi, to ƙasan nan akwai matsala, kuma komai yana iya faruwa. Su mu yanda muke hangen waɗannan abubuwa kenan. Amma inda ita gwamnatin za ta bibi waɗannan abubuwa waɗanda suka faru, musamman na abin da ya faru na zanga-zanga, kuma ana gaya ma shi kanshi shugaban ƙasan gaskiyan abin da yake faruwa a ƙasa, to ina gani da an ɗauko waɗansu matakai wanda za a samu sauƙi na tsadar rayuwa. Amma kaga ko taron da aka yi na Council of State gabaki ɗaya, mu ba mu ga abin da aka fito da shi wanda za a ce gashi zai kawo mu al'umma sauƙi na tsadar rayuwa ba, wanda yake tun farko inda shi shugaban ƙasan yana da mashawarta waɗanda za su ba shi shawara akan yanayin da ake ciki, da ma ba a kai ga yin zanga-zangan ba. Tunda zanga-zangan nan an ba da wa'adi, to kafin wa'adin ya cika da ya kamata a ce an samu bayanai daga bakin shi kanshi shugaban ƙasan wanda zai kwantar ma da al'umma hankali da kuma kawo sauƙin rayuwa. To amma duka duk ba a yi wannan ba, har sai da aka bari abin ya faru tukunna, sannan aka zo aka dinga kama matasa ana cewa sun daga tutan wata ƙasa da sauransu. So mun muna kallon cewa wani abu ne wanda yake gwamnati za ta iya maganin shi. Me maganin shi? Shine gwamnati ta sako bakinta cikin abin da ya shafi ƙayyade farashi na kayayyaki. Kowane kaya ga farashin shi, ba wai kawai dan kasuwa ya zauna ya yanka abin da ya ga dama wanda ran shi ya mashi daidai ya yanka ba. Haka su ma manoma kuma in ka lura da su waɗanda ake cewa za su iya ci da ƙasa, su ma sun samu wani kofa ne daga yayin lokacin da aka ce an rufe boda, ba a buƙatan a shigo da kayan abinci daga ƙasar waje. To tun daga nan su kuma suka samu kofa na kuma tsawwalama mutane. Sannan kuma sai ka da ka dubi ta kanta gwamnatin, domin yanzu suna kukan cewa takin zamani ya kai wurin 35,000 zuwa 40,000. So kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a zauna a kalle su, sannan kuma a ga kuma me ya kuma fita a cikin su kafin a san abin da ake yi. to sannan sai aka kawo ƙarshen wannan al'amura. Amma matukar ba haka ba, to ina tabbatar maka kullun farashin karuwa yake yi, domin wannan shine mu muke kallon makasudi da kuma shawarwarin da muke ganin za mu iya baruwa domin a ga menene mafita akan wannan.
To bari mu je ta bakin wani dan siyasa, wato Sanata Eljibir Doguwa, game da hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala ta fito-na-fito tsakanin matasa da gwamnati, musamman yadda aka alakanta abin da rashin kishin ƙasa, labarin da ya kai ga wasu ma daga tutar Rasha.
Wannan isake bujiro da wani abu da ya kamata mu koma makarantun mutum daga ƙasa mu daɗa assasa shi, shine wannan magana civic education. Civic education din nan wani lesson ne wanda aka saka shi a cikin manhaja din mu ta makarantu wanda ake koyar da su, wanda yanzu ya kamata a je a daɗa fito da gundarin abin da idan ya kamata a dinga koyarwa tun daga primary school zuwa secondary school zuwa jami'o'i. Wa'annan shine shin menene haƙƙin ɗan ƙasa akan ƙasarsa, menene kuma haƙƙin ƙasarsa akan shi.
Da waɗannan bayanai na Sanata Eljibir Doguwa za mu dasa aya a yau, sai makon gobe za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibrin wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku samo mana ansar wannan tambayar: wai shin guguwa daga ina take tasowa, menene dalilin da yasa take tasowa, ina kuma za ta je ne, ko tana da alaka da wannan iskar da muke shaka? Masu tambayar haɗin gwiwa: Kari Bagi Bajoga da Kawo Mai Ruwa Bajoga, jihar Gombon, Najeriya. To idan masu tambayar da ma ɗumbu masu sauraron mu na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Farfesan Ilimin Yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modubbu Adama da ke Yola, jihar Adamawar, Najeriya, wanda ya ce:
Farkon fari yana da kyau mu gane cewa guguwa yana ɗaya daga cikin manyan iska wanda suke kadawa a doron ƙasa, wanda yana tafiya cikin sauri, kuma a wani lokaci yayi tafiya mai nisa, yakan iya tafiya daga kilomita 50 zuwa har ma kilomita 350 a cikin sa'a ɗaya a wasu wurare, misali kaman a Sahara inda babu abin da zai tare gudun wannan iska ne. So iska ne mai sauri kuma mai karfi, wanda wasu lokuta yakan haddasa asara na dukiyoyi da kuma rayuka a wani lokaci. To yana da kyau shi bai tambaya da ma sauran masu sauraro su sani cewa iska baya kadawa sai da dalilai guda biyu. Kamin iska ya kada ya yi karfi har ya tafi mai nisa, sai wannan dalilan guda biyu sun faru. Na farko, ya kasance iskan da zai kada din iska ne wanda yake da yanayinsa sanyi, idan ya zo ya hadu da wanda yanayinsa yana da zafi. To idan suka hadu a wurin da suka hadu gaba da gabantan da suka yi din, sai ya sa iskan ya tashi sama. Iska mai sanyi kasancewa yana da nauyi fiye da iskan da yake da zafi, sai ya tura iska mai zafi zuwa sama. To idan ya tashi zuwa saman, to a dalilin haka ne iska zai samu ya yi tafiya mai nisa, kuma ya tafiya a bisa wani karfi. To abin da yake faruwa a duniya shine iskan da yake kada a wurinku ya dangana ga yanayin wajajin naku. Misali, a wuraren inda ake da sanyi kamar su North America da su kasashen Europe, iskan nasu mafi yawa iska ne mai sanyi, kasancewa wuraren nasu yana da sanyi. Mu kuma a nan Afirka, Najeriya da masu rawansu wurare a Afirka, kasancewa muna da zafi yafi wasu wurare a duniya, sai ya kasance mafi yawan iskan da yake tafiya a bayan kasa a nan wuraren namu iska ne shi mai zafi. Sabida haka shi iska mai zafin da yake kadawa a wurin namu zai so ya yi tafiya ne wurin da iskan da yake da sanyi, wuraren da suke da sanyi kenan. Kasancewa a nan namu iska mai zafi sun yawa, sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskansu kuma yana da sanyi, so shi ma zai so ya yi tafiya ne ta wajajen da inda akwai zafi. Sanadiyar yin haka ne a cikin ikon Ubangiji Allah, shi ya sa akan samu sanyi wani lokuta a wuraren da yake da zafi, sannan wuraren da suke da zafi sukan samu, wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu. Allah ya yi aikinsa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare. Inda ba haka ba, sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafinsu ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba. Haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyinsu ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba. Amma yanayin wannan tabiyan iskan nan, wannan iska ina shi ne yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta. To idan wannan iskan suka haɗu zai zamanto kaman yaki ne a tsakaninsu, iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka haɗu, wannan wurin dagan da suka haɗu ɗin sai zamanto yaki mai ƙarfi zai faru a wurin. Abinda zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da ƙarfi, kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi akan iskan da yake da zafi wanda bashi da nauyi. Saboda haka idan suka haɗu, iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama. Idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi, ya dangana ga ƙarfi wannan iska ɗin, shine yawan tafiyan da zai yi da kuma nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a ɗaya. Saboda haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi, misali kaman wuraren mu na Najeriya wanda muka gani a lokuta-lokuta da kuma wasu sashi abin nan Afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka haɗu da wannan iskan namu mai zafin, sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama. Sai kuma ana iya samun guguwa a waɗansu wurare a duniya, ba ma kawai sai a Najeriya ko Afirka kawai ba, kaman wuraren da su ma suna shan zafi irin kusan namu, misali kaman wajajen North America, California, wato arewaci America kenan, da kuma wurare kaman Mexico, kudancin America, su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu, wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga Europe, misali daga Canada da ma sauran wuraren da suke Europe, suka kada ta wajajen wannan area da na ambato su dinnan, to idan suka je suka haɗu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa. To guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya. So idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa, mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi, domin me can ne ake da buƙatar wannan iska mai zafi din. So idan ya yi tafiya zai kasance tafiyan zai dangana ga ƙarfin iska din, amma ba lallai idan ya je wasu wurare kamar su Europe da su North America ya kasancewa da suna guguwa ba, yana iya ya koma wani suna iska daban. Misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi zai kasance abinda ake ce da shi hurricane, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai. Haka ma idan ya tafiya ta bangare wuraren su Pacific Ocean, su Atlantic Ocean, wuraren su India da su Asia. Idan suka tafi wajen bangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon. To ka gani an fara ta da guguwa, amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da, amma kusan tafiya ɗaya suke, saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka. Mukan sa labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana kawo a waɗansu sassa na kasashen Turawa da kuma Amerika. Haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su Sri Lanka, Indonesia da ma sauran wurare da yawa a Asia. So bai kasance kawai sai a wajajen Afirka ko kuwa a Najeriya shine guguwa take ba. To shine abin da yake faruwa, iska ba zai tashi yayi tafiya ba, sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din, akwai mai zafi akwai mai sanyi. Idan suka hadu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din yayi tafiya. Sai kuma guguwa din me yasa shi ya kan tashi zuwa sama maimakon ya tafiya a kasa, akan kasa, bayan doron kasa sai ya tashi sama? Saboda kamar yadda na faɗa, idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka hadu, to yaki ne sosai a tsakanin su. Ala misali, idan ana yaki irin an ja daga ana yaki, to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu, yafi inda yake can baya-baya a kowane bangare. Wurin da yakin ya fara haduwa yafi karfi, to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa, wato ana ce da shi front, wannan wurin iskan yafi karfi. To shi yasa zaka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa, yadda ake kiransa da suna whirling wind, iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya sama, yana dada yaduwa, yana dada fadi. In ka duba hoton guguwa zaka ga daga kasa yana nan siriri, in ya haura sama sai ya yadu, saboda a sama din sararin samaniya babu abinda zai tare shi, so zai fi yin karfi a sama, zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din, saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfin sa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa din. To shine abin da yake haddasa haka. Sai kuma tambayar sa na biyu cewa ina za shi, to na riga na fada zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi. To tafiyan sa zuwa wannan wurare ya dangana ga karfin sa, saboda iska ne wanda yake tafiya daga kilomita 50 zuwa har wajen kilomita 350 a sa'a daya. So idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin wannan iskan ba, to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kadan ko a cikin kwanaki kadan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na karshe na ansar wannan tambaya kan guguwa. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar, Professor Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawar Najeriya, da kuma wakilin mashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bayar da umarni da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni wato Fiona Wamainan Dodo, da ma injiniyanmu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya sai da safon ku.